uku biyar. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niyar dake Binnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodi shi muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci yau Litinin 7 ga watan Janairun shekarar 2019. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Yan majalisar Democrat na harmar gabatar da wani kudurin doka na bude ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka dake rufe yayin da aka shiga kwanaki koko kwana na 17 a jere da rufe ma'aikatan. Wani mai magana da yawun gwamnatin Gabon ya ce an damke dukkanin manyan hafsoshin sojin da suka yi yunkurin juyin mulki da safiyar yau din nan Litinin in banda guda. Sannan mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na Amurka John Bolton zai tattauna da Turkiya a yau dinnan Litinin kan makomar mayakan Kurdawa.
Kanin labaran duniyan kenan. Rundunar sojin Najeriya ta kare matakan da ta dauka na kai wani samame kamfanin gidan jaridar Daily Trust dake Abuja.
Ta ce jaridar ta Daily Trust ta ba da bayanan shirin da sojoji suka yi ne akan wani aiki da za su yi.
Za ku ji ƙarin bayani a Najeriyar har ila yau masana na ta hasashe kan yadda suke ganin tattalin arzikin ƙasar zai kaya a wannan sabon shekara.
Ko da yake abun da zai iya dan affecting din abun kadan shine election zai dan sa wanda za su saka jari a ƙasar su dan ji dardar haka.
Sannan za ku ji abin da manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a Najeriya ke cewa dangane da wasu daga cikin fannonin tattalin arzikin ƙasar. Muna kuma tafi da shirin ilimi amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum a saurare ga labaran. Yau Litinin an shiga kwana ta 17 a jere da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke ci gaba da zakewa kan bukatarsa ta samar da kudin gina katanga a yayin da su kuma 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai ke shirin gabatar da wani kudurin doka na bude ma'aikatan da aka rufe. Yayin da ake shiga wani makon a Amurka, dubban ma'aikatan gwamnati na ci gaba da kasancewa a gida, a yayin da wasu dubban kuma ke ci gaba da zuwa wuraren ayyukansu ba tare da sanin ranar da za a biya su ba. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta faɗi wannan satin cewa majalisar za ta kada ƙuri'a kan kasafin kuɗin ɗaiɗaikun ma'aikatan da aka rufe da zammar buɗe su. Ta ce za a ba da fifiko ga ma'aikatan kuɗi da hukumar haraji saboda a tabakinta mataki ne da ya kamata a ɗauka don iyalai su samu ranar harajin da za a maida musu cikin lokaci. Wani mai magana da yawun gwamnatin Gabon ya ce an damke dukkanin manyan hafsoshin sojin da suka yi yunkurin juyin mulki da safiyar yau din nan 'yan banda guda. An kama hudu ana kuma neman ɗayan a cewar mai magana da yawun gwamnatin Gabon Guy Bertrand Mapungu. Jami'an soji sun kwace gidan rediyon gwamnatin Gabon a yau dinnan Litinin a Libreville babban birnin ƙasar. Sojoji sun bayyana a niyyarsu ta kafa abinda suka kira majalisar sake farfado da ƙasa. Laftana Kelly Ando Bien ya bayyana ta gidan rediyo cewa jawabin da shugaba Ali Bongo ya yi ta gidan rediyo kwanan nan ta bakinsa ya dada kawo shakku kan ko shin shugaban zai iya ci gaba da gudanar da ayyukansa yadda ya kamata. Shugaba Ali Bongo dai yana ƙasar Morocco inda yake ci gaba da murmurewa daga bugun zuciya. Mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro da Amurka John Bolton zai tattauna da jami'an gwamnatin Turkiya a yau dinnan Litinin saboda gwamnatin Trump na buƙatar tabbacin cewa sojojin Turkiya ba za su kai hari ma mayakan Kurdawan da suka hada kai da sojojin Amurka ba. Ziyarar da ya kai Turkiya din na zuwa ne kwana guda bayan da Bolton ya ce tabbacin kare mayakan Kurdawan da suka taimaka da yaƙi da ISIS na ɗaya daga cikin sharuɗan janye sojojin Amurka 2000 daga Siriya. akalla ba mu tsammanin ya dace Turkiya ta dau wani matakin soji wanda babu hannun Amurka ciki kuma ba tare da yaddar Amurka ba saboda kar su jefa sojojin mu cikin hadari saboda kuma biyan bukatar shugaban Amurka Donald Trump cewa kar a jefa sojojin yan adawa da suka hada kai da Amurka wajen yaki da ISIS cikin hadari abinda Bolton ya gaya ma manema labarai jiya Lahadi kenan Turkiya na daukar mayakan na kurdawa da ake kira YPG a takeice a matsayin wani bangare na PKK wata kungiyar mayakan kurdawa wadda ta shafe shekaru gommai tana yakin sunkuru a kudu maso gabashin kasar to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin House na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Shugaban ƴan sandan harkokin shigi da ficin ƙasar Thailand ya ce yarinyar nan ƴar asalin ƙasar Saudiya wadda aka tsaye da ita a Thailand yayin da take kokarin gudu zuwa ƙasar Australia neman mafaka ba za a ta sake yarta zuwa gida Saudiya ba Manjo General Sura Chad Hapkin ya gaya ma manema labarai yau Litini cewa za a kyale Rahab Muhammad Akunan ta gana da jami'an Majalisar Dinkin Duniya Rahab yar shekaru 18 da haihuwa ta tsire daga Kuwait inda ƴan gidan su ke hutu sannan ta isa filin jirgin saman Subanapu da daren ranar Asabar ta killace kanta a ɗakin otel din da ta sauka a filin jirgin saman kuma a yau din da Litini ta yi ta aikawa da sakonnin Twitter na buƙatar a amince mata ta gana da jami'in Majalisar Dinkin Duniya ta ce za ta ci gaba da zama cikin ɗakin har sai Majalisar Dinkin Duniya ta taimaka mata a wani sakon bidiyo da ta aika da farko ta ce ita so kawai take ta rayu ta ƙara da cewa gidanmu na da tsananin gaske sai da suka rufe ni cikin ɗaki na tsawon watanni 6 don kawai na yanke gashin kaina labudda muddin na koma gida Saudiya zafi su kashe ni mutane sama da 30 sun mutu a Afghanistan akasari mayakan gwamnati bayan da mayakan Taliban suka farma wasu wuraren duba ababen hawa yayin da wani ban kuma ya bararraka wata kasuwa mai cike da jama'a a cewar jami'ai a yau dinan Litini mayakan na Taliban sun kaddamar da wasu harahare a wasu wato gundumomi biyu da ke lardin Baghdad na arewa maso yammacin kasar da daren jiya Lahadi suka halaka sojojin Afghanistan 21 da wani dan sanda harin ya kuma raunata wasu jami'an tsaro 9 abinda Abdul Aziz Beg shugaban lardin ya gaya ma muryar Amurka kenan wani mai magana da yawun gwamnatin lardin mai suna Jamshi Shahabi ya tabbatar da aukuwar wannan lamarin wanda aka kai da dare ya kara da cewa sojojin gwamnati sun kashe mutane 15 daga cikin maharan sun kuma raunata 10
Ibrahim Kalma shi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A Najeriya rundunar sojin kasar ta kare matakin da ta dauka na kai samame tare da rufe ofishin jaridar Daily Trust da ake wallafawa a Abuja. A wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin, rundunar sojin ta ce matakin da ta dauka na da nasaba da wani labari da kamfanin jaridar ya wallafa, wanda ta ce ya yi katsalandan ga sha'anin tsaro, ko da yake zuwa yanzu an bude gidan jaridar. Wakilin Hassan Maina kaina ya ga wannan sanarwa ga kuma rahoton da ya aika mana.
Sanawar wace kakakin sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya sanya wa hannu ta ce jaridar ta Daily Trust ta ba da bayanan shirin da sojoji suka yi ne akan wani aiki da za su yi na farmaki akan ƴan Boko Haram wanda hakan tamkar baiwa ƴan Boko Haram wani bayani ne irin na farko wanda kuma ka iya bata shirin sojojin da kuma ka iya jefa rayuwarsu cikin hadari General Usman Kuka Sheka ya ce rundunar sojan Najeriya ba ta da niyyar yin fito na fito da ƴan jaridu amma ya nemi ƴan jaridun da su kasance masu kishin ƙasa sanin ya kamata da ta ka tsantsan cikin sha'anin ayyukansu kuma suke la'akari da sha'anin tsaron ƙasa ina dabda hada wannan labari kamfanin jaridar na Daily Trust a nan Abuja ya tabbatar min cewa sojojin sun kyale jami'an kamfanin nasu guda biyu da su gayyata jiya da kuma aka yi zargin an kama su ne Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan kuma kan wannan batu miki so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a shirinmu na dare. Ya kuke kallon wannan takaddama ta wallafa labarin da kuma da Daily Trust sai da kuma rufe gidan jaridar da sojojin suka yi ko da ke an bude gidan jaridar zuwa yanzu. To kafin nan sai batun tattalin arziki a Nigeria inda masana a wannan fanni suke ci gaba da hasashe daga nan da yadda fannin na tattalin arzikin kasar zai kaya a wannan sabo shekara da aka shiga. Daga Lagos ga Babangida Jibril da ƙarin bayani.
Domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ne dai gwamnatin Najeriya ta fitar da wasu matakai na bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ce kuwa har da bullo da tsarin bunƙasa harkokin noma da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa maimakon dogaro da man fetur da farashinsa ba shi da tabbas a kasuwannin duniya. Sai dai kuma sau da yawa 'yan Najeriya musamman ma dai talakawa na kokawa game da irin waɗannan matakai na bunƙasa tattalin arziki tare da rashin kuɗi a hannun jama'a. To ko ya ran zai kasance a sabon shekara ta 2019 da muka shiga ta fuskar tattalin arziki tambayar kenan da na yi wa wani masanin tattalin arzikin siyasa kuma wakili a kungiyar tattalin arziki ta Najeriya Malam Isa Imam.
Muka duba akan budget da wanda aka shugaban kasa ya gabatar a wannan shekara, muka duba gaskiya ne akwai cewa za a samu cin gaba a tattalin arzikin kasa domin in ka duba ko da yake abin da zai iya dan affecting din abun kadan shine election wanda za zuwa a wannan shekarar 2019 to zai dan sa wanda za su saka jari a kasar su dan ji dardar haka amma da zaran an gama election din aka tabbatar da gwamnati abubuwa za su tafiya domin a cikin wannan budget din akwai abubuwa wanda gwamnati ta type planning da za a zikita wanda kuma aka yi kuma zai kamar ka duba ka ta hanyar noma kananan masana'antu da kuma abin da suke cewa social investment program wanda an aka yi zai tallafa sosai a cigaba tattalin arzikin kasa. Najeriya na daya daga cikin kasashe masu sun samu cigaba a tattalin arzikin su.
Sau da yawa dai talakawa ne masu kokawa game da matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa. Akan haka ne na tambayi wani dan kasuwa ko ya farashin kayayyakin masarufin suke a wannan shekara.
Musa Suleiman. To shekarar bana sai dai a ce alhamdulillah ba kamar shekarar da ta gabata ba. Abubuwa da dama an samu sauki kamar irin su shinkafa, irin su siga, sauran kaya ba kamar dai su masara duk sun sauka sosai gaskiya tsakani da Allah.
Kamar zaka iya dan bayyana mana farashi.
Kamar shinkafa da yanzu ana samun shi kamar irin 15 haka, kamar can kwanan baya har 20 da wani abu duk ana iya samu. Irin su masara duk sun sauka sosai, su suga duk sun sauka sosai. Kai yanzu abubuwan dai kayan gonaki dai wanda talaka dai ke iya saya da
to sai dai yayin da 'yan Najeriya ke kokawa game da matsalar tattalin arziki su kuwa baki musamman ma dai 'yan kasar Sin sai kara shigowa kasar suke yi domin baje hajar su kamar da wani dan kasar da nake cibiyar da shi a nan birnin Lagos Mr. David Lee ya shaida mani.
So many
ce akwai dangantaka ta kasuwanci tsakanin China da kasashen Afirka irin su Najeriya kuma bukatar mu a kasar China shine bunkasa wannan hulɗa ta yarda za mu bunkasa jin daɗin rayuwar al'umma Afirka da ma Najeriya. Sadoya dai mahukunta na dora laifi kukan da talaka ke yi ne akan cimazone ta bangaren waɗanda suke ganin akwai ayyukan da suka fi ƙarfi a cikin gida. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Saboda kuɗi mutum ya janye wando don saboda kuɗi.
To a gaida Babangida Jibril, dangane da batun tattalin arziki na Najeriya, sashen Hausa na muryar Amurka ya tattauna da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar APC dangane da abin da ya shafi kasafin kuɗin da ya gabatar a kwanakin baya, kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi da Aliyu Mustapha Sokoto.
A kasafin kuɗin da ka gabatar a majalisar dokoki an yi lissafin cewa kasafin an dogara shi akan sa ran gangar mai za a saida ta a kan dala 60 sannan kuma canji akan naira 300. Kana ga a haka ɗin a sabuwar gwamnatin da za a shiga wannan zai iya rike tattalin arzikin Najeriya kuma ya baka damar gudanar da ayyukan da ka lissafa a cikin kasafin.
To na yi bayani cikakken bayani a inda muke yanzu kuma a inda muka nufa. Inda muka nufa ɗin nan mun sa shi a lissafin kamar yadda ka faɗa tono mai miliyan 2,300 akan dalar America 60 kuma a kowace dala akan naira 300. Wannan shine to in za ka yi lissafi ba ni so in ce da safi dole muke to tafiyar da gwamnati dole a nuna mutane hanyar da za a bi a sami kuɗin da kuma yadda za a kashe kuɗin kuma mun nuna batun hanyoyi da tsaro da biyan ma'aikata da samun wutar lantarkin ita da sauransu a kan wannan idan muka kasa samun abin da muka yi niyya a kan shi to sai mu duba mu ga ina ya kamata mu rage kuma akwai kasashe masu taimaka mana kamar China to waɗannan hanyoyin su za mu bi idan muka kasa samun tono mai da saida shi mu kasa tono man na miliyan 2,300 a kan kuma dala 60 to saboda haka sai mu duba mu ga abubuwan da aka fara yadda za a rage su ya zama na mun cima manufa akan abubuwan da ake samu.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a hirar da suka yi da Ali Mustapha Sokoto. To yanzu dai muna kan batun na tattalin arziki na Najeriya ne inda shi ma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar PDP wato tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar yayi bayani kan matakan da zai dauka idan aka zabe shi. Da farko ga yadda Ali Mustapha Sokoto ya fara da tambayar shi.
Kwana alfawarin cewa zai karfafa darajar naira ya za ka karfafa darajar naira
in sun ce za su karfafa darajar naira ƙarya suke ya za a yi a ce yau farashin dala tana da matakai wajen guda hudu ko biyar wani a ce mishi ya saya 300 wani a ce mishi ya saya 300 da 500 wani a ce mishi ya saya 300 da 10 wani a ce mishi ya saya 320 da sauransu ya za a samu a karfafa naira ba zai yi ba
ba magani kenan haka za a ce
ko da kenan akwai magani mana
yawa ko da kenan ne shugaban kasa ne da
kai in kana ni ne shugaban kasa sai in hada su duk su zamanto wuri guda
su kudaden duka
yes duk sai su zama farashin ba sai ya zama wuri guda don haka yan kasuwa na waje da na ciki kowa zai san lalle kudin naira nan fa ga yadda yake
amma suna cewa darajar shi ba wai ya dogara kan abin da aka yi a nan cikin gida ba har da sauran abubuwan da ke faruwa a kasashen
waje dama
suna da tasiri
dama
to ashe ana magance abu a nan kadai a nan cikin Najeriya
a dama ba daga Najeriya yake magance shi ba sannan ya fita waje ai daga Najeriya yake magance shi sannan ya fita waje tunda zaka duba ne a waje din nan kam me ya kamata darajar kudin ku ya zamanto shikenan sai a bar abin nan darajar kudin kamar yadda kowanne ne zai iya sai amma ba wadansu suna saya a raha wadansu kuma suna saya a tsada.
Dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar kenan sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryen mu zamu ci gaba da kawo muku waɗannan hirarraki. To kowane irin hasashe masana ke yi kan tattalin arzikin jamhuriyar Nijar?
Muddin muna cikin wannan kangi na kudin da faransa ta kirkiro mu har abadan lillahi haka ne za a yi ta tahiya.
Sai a biyo mu a shirin mu na dare domin jin karin bayani idan Allah ya kai mu. Wasu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda gugu ke cewa karfe 10 na safe ne da minti 18 nan gaba kadan. Muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email amma kafin nan ga shirin ilimi tare da Yusuf Aliyu Harande.
Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na farko a wannan shekarar ta 2019 za mu fara da jamhuriyar Nijar ne inda mahukunta suka tashi tsaye wajen ganin sun magance matsalar da ta dade tana durkufar da bangaren ilimi a kasar inda ta bada umarnin rufe wasu makarantu masu zaman kansu da basu cika ka'idoji da suka shata ba wajen budewa da gabatar da karatu a matsayin makarantu masu nagarta. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sula Mummuni Barma ya duba muna lamarin da kuma halin da ake ciki.
Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake yau sa'ar
makarantu kimanin 31 ne gwamnatin ta Niger ta bada sanarwar rufewa bayan da binciken takardun izinin kafawa da na bude makarantu masu zaman kansu ya gano su da rashin cike wasu muhimman sharuɗan da ke tabbatar da halaccinsu. Kamar yadda shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare Malam Ashanahima ke gaya wa manema labarai.
Kan ka bude makaranta mai zaman kanta, kana yin takardu na ka a baka izini na harko wanda aka ce ma a karyashi a Turanci. Bai ce haka nan in ka cika ka'idodin nan a nabi'in da za ka fara wallafa kamar ka fara aikin. To ciki wannan akwai wanda ba su takarda ko dai, haka dai suka yi abu suka buɗa.
Kungiyar mamallaka makarantu masu zaman kansu wacce ta nuna damuwa akan kwaruwar wannan al'amari ta fara yunkurin faɗakar da mambobinta akan muhimmancin mutunta ka'ida, musamman da yake bayanai na nunin matakin na gwamnati ya soma hararen wasu makarantun na daban, in ji Madam Moru Hajiya Ramatu.
Akwai da suke da kafin ba su samu ofertu ba, ban san matsala da yasa ba su samu ofertu ba. Akwai da ba su da kafin ba su da ofertu, shi ma kaga an kai. To su musan su san za musu ku nemo takardunku kamin ku buɗe, kuma kowa bai samu matsala. Tunda an gaya maka abin da ake so, kinan kai ka samu kwanciyar hankali. Haka nan mu muka ce za mu yi dukkan lokalo, mu yi kalandare mu tai mu gane su, mu ga waɗanda ba su da mu ka mu jayo hankalinsu a yi karamin nan a rantar skolar fenda ne mu hudda kawaga problem ta ƙare cikin lokal masu zaman kansu. Ya kamata yanda ake kama public kamar haka info, haka ruwa, haka wuta, mu ma a kama muna. Tunda muna biya kamar ba lokal ba, ruwa kana biya 200 mil 300 mil, yan a lokal gwamnati lokal ba su biya.
Matakin hukumomin wanne ya bayyana a wani lokacin da aka shafe watanni uku na farko daga cikin watanni tara na shekarar karatu, wani abu ne da jami'in kare haƙƙin jama'a akan sha'anin ilimi Ahmadu Rufa'i Lawan Sallau ke ganin zai haddasa cikas wa karatun dubban yara.
A rihe gaba ɗaya dada dan talaka ya gaba ne sun ce takardu a basu yi ba, in baka yi takarda ba ai akwai hanyoyi wanda ake bi. Kai wane mun baka wa'adi nan da wata guda in baka cika takardarka ba, muna iya mure. Ya kamata shugaban kasa ya yi magana bisa wannan lamari.
Sai dai hukumomin ilimi a tabakin Ashanahima na cewa tuni suka yanke shawarar mayar da ɗaliban da matakin ya rutsa da su zuwa wasu makarantu mallakar gwamnati.
Tuyar insha Allah za a daike matakai saboda su ci gaba da karatunsu cikin makarantun nan gwamnati na kusa da ta'ayar da suke.
Ba za a samu cunkoson ɗalibai ba?
Ba za a samu cunkoso ba, tunda su ma makarantun ai in kaddi amma yawanci ba masu abin kin da yawa bane. Kenan bisa wannan babu matsala. Allah ya sa sun kai bi ka'ida, tunda doka ta ba da zumin wanda bi ka'ida shi buɗa sai su buɗa, amma zancen daga yanzu kowa shi ta wadai gada ma na buɗe abin da ya kamata a ce ya ƙare.
Matakin rufe makarantu a wannan lokaci da ake jiran iyayen yara su yi zuban ragowar kuɗaɗen da ya zama wajibi su bayar domin ɗorewar ayyuka a makarantu masu zaman kansu, wani abu ne da ke barazanar wargazar da harkoki da dama.
Ka amsa kuɗin yara ba ka kanta shi kasu ba, yanzu problem kin yara nan yana bisa kanka. Problem ke yin faran da lef su ma sun samu problem yana bisa kanka. Ai wannan problem ne shi ne asara, babba asara da an kai kuɗin da baka iya maida su. Tunda da ka ɗauka ka sa cikin wani abu ba a ce suke ba, kuma ka yi proje in an biya janvier ga abun da zani baka samun su. Ai wannan babba asara ce ga ma'aikata da zaka sa su su zauna babu aiki, ina zaka shiga da wannan problem? Fiskar kwantra ne ke liyan ku har fenda ne, ma'aikatan ga kada za ku kariya.
To amma mahukunta na kare manufofin da suka sa gaba.
Harkar gidan lakwal ba harka ba ce na kasuwanci, harka ce da ya kamata ce kamata a bi doka. Ba iya karatu in babu tsari, saboda mai yawanci kasa uwayar su dai su kai ɗiyansu da yadda za su abin gani. Ba kullum ba ake tantancewa da ba mutumin bai takarda, a gani kai ɗanka mutumin bai takarda ko dai ka zo ka sa shi.
Alƙaluma sun yi nuni da cewa daga cikin makarantu masu zaman kansu sama da 800 da ake da su a nan Nijar, sama da 200 na zaune ne a birnin Yamai. A cewar hukumomi za su ci gaba da bin diddigin yadda makarantu masu zaman kansu ke gudanar da aiki, don ganin an saka tsari a wannan fanni da wasu 'yan ƙasar ke ƙoƙarin mayar da shi hanyar neman kuɗi a maimakon bayar da gudunmuwar ci gaban ilimin yara.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Nijar, Sule Mummuni Barma da sauran abokan aikinmu, sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bis salam
amaga adama ta adum wazan miƙewa kai kokarin
nema to gaida Yusuf Harande yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
Sabon mana farko a yau ya fito ne daga Abdul Malik Sa'idu Mai Biredi a tashar Bagu a Gusau. Yace ya kamata jami'an tsaron mu na Najeriya su kafa wajen amfani da ƙarfi ko amfani da hurubin da ba nasu ba don kaucewa aikata da ba daidai ba da cin zarafin wani nau'i na ma'aikata. Ga kuma wasiƙa na gaba daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Shi kuma yace a gaskiya irin wannan mataki da jami'an tsaron Najeriya ke dauka akan ƴan jarida a lokacin da suke gudanar da aikin su na neman labari ko buga labari bayan sun same sa san bai dace ba domin wannan mataki daidai yake da tauye musu haƙƙin gudanar da aikin su domin kamawa da mamaye gidan jaridar Daily Trust da jami'an tsaro suka yi wani abin kunya ne gare su da ma ƙasa Najeriya wanda ita ce abin koyi a nahiyar Afrika. Wannan kamcin fuska ne ga gwamnatin Baba Buhari na ikirarin gaskiya da adalci da ba kowa haƙƙinsa da tsarin mulki ya bashi. Daga ƙarshe muna jira mu ji matakin da shugaba Baba Buhari zai dauka ga rundunar sojojin Najeriya. Kuma ina ba rundunar sojoji shawara su fito su ba hakuri ga jaridar Daily Trust da ma'aikatansa. Dama al'ummar Najeriya bisa wannan abin kunya da suka yi.
A gaida Hadiza Kyari yanzu ga labarai a takeice.
To a takeicen yau Litini an shiga kwana ta 17 a jere a rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke ci gaba da zakewa kan bukatar sa ta samar da kudin gina katanga a yayin da su kuma ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai ke shirin gabatar da wani kudirin doka na bude ma'aikatan da aka rufe. Wani mai magana da yawun gwamnatin Gabon ya ce an damke dukkanin manyan hafsoshin sojin da suka yi yunkurin juyin mulki da safiyar yau din Litini in banda guda an kama hudu ana kuma neman dayan a cewar mai magana da yawun gwamnatin Gabon Wi Bertrand Mafongu. Mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na Amurka John Bolton zai tattauna da jami'an gwamnatin Turkiya a yau din Litini saboda gwamnatin Trump na buƙatar tabbacin cewa sojojin Turkiya ba za su kai hari ma mayakan kurdawan da suka hada kai da sojojin Amurka ba. Shugaban ƴan sandan harkokin shige da ficin ƙasar Thailand ya ce yarinyar nan yar asalin Saudiya wadda aka tsaye da ita a Thailand yayin da take kokarin gudu zuwa ƙasar Australia neman mafaka ba za a ta sakiyar ta zuwa gida Saudiya ba. Mutane sama da 30 sun mutu a Afghanistan akasari mayakan gwamnati bayan da mayakan Taliban suka farma wasu wuraren duba ababen hawa yayin da wani ban kuma ya bararraka wata kasuwa mai cike da jama'a a cewar jami'ai a yau din Litini.
To masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana zamu zo muku da wani sabon shirin sai dai kada ku nisa ga shirin yadda gobe nan tafi. Yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ta ne gabatar da shirin da Julie Leather Scrum sai injiniyan mu Rob McLean. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.
gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.